fait tourner la queue. Je te fais bouger la tête parce qu'on est dur dans les flots. Kevin Stray dans le rap pour redorer le game en vieux. Your voice is on America. Direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Hadiza Kari ce tare da Muhammad Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata, 24 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Tafi ku ji abubuwan da muke tafatar su, Muhammad ba makanan labarai.
A yau Talata, zababban shugaban Amurka Joe Biden zai wani taro domin gabatar da mutanen da yake so ya zaba don rike manyan makamai na diplomasiya da na tsaron kasa a gwamnatinsa. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na kasa da kasa sun yi kira ga dakarun kasar Ethiopia da su kiyaye lafiyar fararen hula a yankin Tigray, yayin da wa'adin miƙa wuyan da gwamnati ta saka wa dakarun yankin ke karatowa. Yan majalisar dokokin Indonesia sun ƙara tada batun ƙudurin dokar da za ta haramta amfani da barasa a ƙasar.
Dokanan labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da EU da ECOWAS da SANSAD da nufin jan hankulan ɓangarorin siyasar Niger akan batun zaman lafiya wanda aske zo gaban goshi a zaben da ƙasar ta tunkara. Sannan a Najeriya, kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Femi Baja Biamila ya ziyarci iyalan mai sayar da jarida Ifeanyi Okereke a Suleja da ke jihar Neja, wanda wani dan sanda a cikin tawagarsa ya bindige har lahira. Baya ga haka, Muhammad Baballe na nan tafi da shirin noma. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar da ke kula da ayyukan tafiyar da mulki a nan Amurka ta amince cewa zababban shugaban kasa Joe Biden ya cancanci a bashi duk haɗin kan da yake bukata bisa tanadin dokar 1964 ta yi don a samu damar miƙa mulki ba tare da wata tangarda ba, yayin da a tsakanin yanzu zuwa ranar 20 ga watan Janairu da za a rantsar da shi, Biden zai ci gaba da naɗe-naɗen makamai a gwamnatinsa na jami'an da za su aiwatar da manufofinsa idan ya karbi ragaman mulki, ya kuma samu damar tafiyar da fannin tsaron ƙasa. Mulki ta samu damar shiga shafin yanar gizon gwamnati, inda har ta kirkiri wani shafi mai taken buildbackbetter.gov da ke nufin kyautata al'amuran ƙasar. Biden zai kuma samu bayanai kan yanayin barazana ga tsaron ƙasa, ayyukan soji na ɓoye da wasu matakan da gwamnatin Trump ke shirin aiwatarwa ta fuskar soji. Haka zalika, gwamnatin Trump za ta yi wani atisaye da ma'aikatan Biden dangane da abin da ya shafi zama cikin shirin karta kwana. To a gefe guda kuma, a yau Talata, zababban shugaban na Amurka Joe Biden zai yi wani taro domin gabatar da mutanen da yake so ya zaba don rike manyan makamai na diplomasiya da na tsaron ƙasa a gwamnatinsa. Daga cikinsu akwai Anthony Blinken, ɗaya daga cikin makusantan Biden a tsakanin masu ba shawara kan harkokin ƙasashen waje, wanda shi ake sa ran zai rike makamin sakataren harkokin wajen Amurka. Biden ya kuma ce yana da niyyar daukan tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry domin rike sabon makamin wakilin shugaban kasa na musamman kan yanayi, yayin da zai kuma rike wani makami a majalisar tsaron kasar. Wannan mataki ne dake nuna yadda shugaban mai jiran gado zai mai da hankali kan yadda za a tunkari batun sauyin yanayi a matsayin batu na gaggawa a cewar tawagar karban mulkin Biden. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga dakarun ƙasar Ethiopia da su kiyaye lafiyar fararen hula a yankin Tigray, yayin da wa'adin miƙa wuya da gwamnati ta saka wa dakarun yankin ke karatowa. Prime Minister Abiy Ahmed ya ba dakarun neman 'yancin yankin na Tigray da ake kira TPLF nan da zuwa gobe Laraba da su miƙa wuya ko kuma birnin Mekele ya fuskanci mamayar soji. A ranar Litinin, dakarun Ethiopia suka ce sun yi wa birnin na Mekele ƙawanya da tazarar kusan kilomita 50. Shugaban yankin Tigray Debretsion Gebremichael ya musanta ikirarin dakarun Ethiopian, yana mai cewa kokari kawai suke yi su yi rufa-rufa kan gazawarsu. Katse layukan sadarwa ya sa tabbatar da rahotanni daga yankin ya zama abu mai matukar wuya, yayin da aka kwashe mako uku ana ba ta kashi a yankin.
A gaida Muhammad Lalo, wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarashin labaran duniyar. To da farko, a jamhuriyar Niger, Majalisar Dinkin Duniya ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da EU da ECOWAS da SANSAD da nufin jan hankulan ɓangarorin siyasar Niger akan batun zaman lafiya yayin da ASCII ya zo gaban goshi game da tsare-tsaren zaɓukan watan Disamba mai zuwa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumuna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sanin rikita-rikitar da ke tattare da sha'anin zaɓe a ƙasashen Afirka, inda sautari 'yar ƙaramar magana ke rikidewa ta zama tashin hankali, ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu manyan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa shirya babban taro domin tunatar da 'yan siyasar Nijar muhimmancin zaman lafiya a daidai wani lokaci da ƙasar ke tunkarar babban zaɓe.
Les acteurs politiques ont la grande responsabilité.
Manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Afirka ta Yamma, Dr. Muhammad Ibn Chambers, na cewa babban nauyi ne ke rataye a wuyan 'yan siyasa domin ɗorewar yanayin zaman lafiya. Maida hankali wajen darata juna da canza yawu a kan gaskiya wani abu ne da zai taimaka a fahimci juna a yayin gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka. Mutunta ƙa'idodi ita kaɗai ce hanyar da ta zama dole a bi wajen warware kowane irin rikicin zaɓe. Sarakunan gargajiya na da rawar takawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya a ƙasa, saboda haka aka buƙaci gudunmuwarsu don ganin an cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan taro. Sarkin tsibirin Dogon Dutse mai martaba Samuna Abubakar Marafa ya yaba da wannan tsari.
Inda muke cikin wannan zaure, duka parti politik da masu hannu da shuni sun ba da haɗin kansu 100% saboda ai wannan zaɓen lafiya. Za mu tara malamai insha Allahu a yi addu'a saboda ƙasa ga tana da buƙatar addu'a.
Wasu daga cikin 'yan takara sun amsa wannan gayyata ta Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin jaddada goyon baya ga wannan yunkuri. Dr. Suleiman Abdallah shine dan takarar jam'iyyar Nijerina.
Vraiment jawaban da muka ji kan wannan taro sun mun gamsu da su. Dan kira ne a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, cikin wadata, ya zamanto kuma wanda jama'a suka zaba shine sakamakon zai bada. Abinda muke fata kenan.
Kungiyoyin mata sun sha alwashin yaɗa shawarorin da aka tsayar a wannan taro zuwa sassan ƙasa ta yadda za a kare matasa daga bangar siyasa, aikin da shugabar kungiyar Kongafen Madam Kako Fatima ta ce yana buƙatar samun haɗin kan kowa.
'Yan siyasa mu na Niger muna so su haɗa hankulan su. Kuma 'yan jarida idan gari ya kamata ku rinƙa yaɗa daidai abin da ya kamata. Mu kuma mata su ci gaba da bada horo don saboda wannan zaɓe ya zo muna cikin kwanciyar hankalinmu.
A bara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya makamancin wannan taro a Najeriya gabanin zaɓe domin rigakafin ɓarkewar rigingimu masu nasaba da zaɓe. Haka kuma an yi irin wannan zama a jajibirin zaɓen Burkina Faso na ranar Lahadi 22 ga watan Nuwamba. Kyaukyawan sakamakon da aka samu a ƙarƙashin wannan tsari ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya shirya irinsa a nan Nijar, wanda kuma nan ba da jimawa ba ake sa ran gudanar da makamancinsa a ƙasar Ghana. Don ganin zaɓuɓɓukan da waɗannan ƙasashe ke shirin gudanarwa a watan gobe an yi su Salim Alim. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A yau Talata, Burtaniya ta fidda sanarwar cewa mai yiwuwa matafiya daga wasu ƙasashe da gwajin cutar COVID-19 ya nuna ba sa ɗauke da cutar za su fuskanci ɗan takaitacciyar killacewa idan suka isa ƙasar. Tsarin da ake bi a halin yanzu shine mutum ya killace kansa na tsawon kwana 14, amma daga ranar 15 ga watan Disamba za a ba matafiya zaɓin su biya kuɗaɗen gwajin cutar bayan kwana 5. Idan kuma gwajin ya nuna ba sa ɗauke da ita za a basu su tafi. A Jamus, jami'ai a jihohi 16 na laliban hanyoyin da jama'a za su yi tarukan bikin Kirsimeti ba tare da shiga wani haɗarin kamuwa da cutar ba. Jihohin sun amince a tsawara matakan kariya cikin makonnin da suka gabaci bukukuwan da za a yi domin a daƙile yaɗuwar cutar, sai kuma daga baya a ɗan sassauta su don a bar mutane su ɗan yi taruka. A gobe Laraba, jami'an za su gana da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel don tattauna wannan tsari. 'Yan majalisar dokokin Indonesia sun ƙara tada batun ƙudurin dokar da za ta haramta amfani da barasa a ƙasar, yayin da ake samun yawaitar mace-mace sanadiyar shan barasar da aka haɗa ba tare da bin ƙa'ida ba. Sai dai masu sukar wannan ƙuduri sun ce haramta shan barasa baki ɗaya zai ƙara ta'azzara amfani da barasa mai haɗari da aka haɗa ba bisa ƙa'ida ba. Majalisar Wakilan Kasar dai ta saka wannan batu cikin muhimman batutuwan da za ta fi mai da hankali a kansu a shekara mai zuwa karkashin tsarin da ke fayyace muhimman batutuwan da suka shafi kasar. A shekarar 2015 aka fara gabatar da kudurin, amma aka jingine shi yayin da ya ta fuskantar suka.
Madalla, kakakin Majalisar Wakilan Najeriya, Femi Bajamiyala, ya ziyarci iyalan mai sayar da jarida Ifeanyi Okereke a Suleja da ke jihar Niger, wanda ɗan sanda a tawagarsa ya bindige har lahira. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Nasiru Adamu Elkaya, aiko mana da ƙarin bayani.
Sakatariyar gwamnatin tarayyar Najeriya inda masu sayar da jarida kan tsaya a Danja na daura da Majalisar Dokokin Najeriya kotun koli da cin gefe ko helkwatar 'yan sanda wato Louis Edet daga baya kuma fadar Aso Rock. Muhammad Ibrahim Ganone ya bugo min waya lokacin da ɗan sandan ya bude wuta.
Speaker sun fito daga National Assembly mu kuma muna daidai junction na Secretarial zuwa Nikon kuma wanda ya gangara zuwa Aso Drive. Wallahi ɗaya cikin bendo sun ya ɗan je tsaye kusa da motar speaker. Security ya dauko bindiga ya rubeshi aka at last dai yaron ya mutu ga paper din shi ne yanzu a kasa ga hulanta nan ga jini nan kuma a kasa
shi wannan mai
fara yanzu na tafi minti 10 ba wallahi jaridun ne jaridun nan ba a kasa ga jini na a kasa ga jaridun na a kasa ga hulan yaron nan dama normally wurin an ce in sun zo manya ka suka ta musu kyauta a wannan jacket din sukan ba vendors kyauta in sun zo sukan je kusa da motocin su a musu a ba su kudi su je su raba to wannan ba musu abin da ya faru ba dai kawai dai mun ganshi dai a harbe shi
kamar ya nufi motar speaker ne aka ga ba yadda da shi bai ja wannan akasin
motar da ke tafiya ba tsawa tai ba na aibe da wani makamin da za a tsorata a harbe shi ai ga jaridu shi ne da aka harbe shi amma ba mu ko tiro tare da shi daga jaridu ne kawai papers ne a ni sai hulata sai mouth mark ne
Bajabi Emile ya kare akasin da cewa tun da dadewa dama yakan tsaya don gaisawa da masu sayar da jaridar da yake mutanansa ne amma yayin da yazo barin wajen sai wasu suka nemi birki ta tafiyar kombar motocin da ya sanya jami'an su bude wuta a cikin iska da yasa har albarushi yayi batan kai ya hallaka Okereke. Bajabi Emile wanda ake cewa mai matukar girman kai ne dan baya amsa gaisuwar mutane ta haka kawai ya musanta wannan tunanin da cewa yana girmama mutane ba tare da la'akari da matsayinsu ko arzikinsu ba. Kakakin ya ce ya bude wani asusu don kula da yayan marigayin ciki har da jinjiri da ba a yi sunansa ba har sai sun kai shekaru 21. Lamarin dai na kara ta'azzara yadda 'yan Najeriya ke kuka da ɗabi'un wasu 'yan sanda na wuce gona da iri. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda ACP Aminu Garba ya ce akan samu bara gurbi tun ɗaukar jami'a.
Mutum an jawo shi an ce saboda ya addabi gidansu aka ce shiga police. Aka ganin ba tunani ba wani bai da ra'ayin police din ma. Amma senator ne governor ne ya ce din ya faranta ma al'umman shi sai kwashe su kawai sai tura a doke su police dole na wayi gari yanzu ban sani ma kowa garanto saboda me da yawa wanda aka doke su sun je ne kawai su shiga cikin police ko soja a basu amana su wuce da ita especially bindiga.
Yayin da bayanai ke nuna hukumar DSS ta tsare dan sandan da ya bude wutar don gudanar da bincike, Bajabi Emile ya gayyaci masu sayar da jaridar su zo zauren majalisa a talatar nan don za a karrama marigayin. Nasiru Adamu Elkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Elkaya.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira.
Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar matar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kan ga Muhammad Baballe da shirin
Noma Tushen Arziki.
Noma Tushen Arziki. Noma
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji ta bakin manajan darakta na kamfanin tumatir na Dangote da ke Kadawa a jihar Kano, Abdulkarim Kaita, wanda ya mana karin bayani kan shirin da suka kaddamar na ba manoman tumatir bashi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban manoman tumatir na jihar Kano, inda ya mana karin bayani kan shirin bada bashi da manoman tumatir suka karba.
Assalamu alaikum. Sunana Hassan Dalladiya da Kwari, ni shugaban kungiyar manoman tumatir na jihar Kano.
Kamfanin Dangote tumatir sun ce sun fara tsarin nan na ba ku iri. Yaya ku tsarin ko kuma tasirin sa wurin ku?
To alhamdulillah, ka san wannan harkar ba da iri ina gargahin shirin nan na babban bankin kasa na Anko Grower Program. Wannan kuma yana daga cikin kuma balance na kayan da zamu karba ni shekarar bara da yake a wajen su. Alhamdulillah, ba ramin fara wannan shiri kuma a kowane bangare tsakanin manoma da kuma kamfani, kowa yayi kasuwanci, wanda kowa kuma ya ji dadin yin kasuwancin. Wannan ta sama wannan shekarar muka sake bujurowa, muka sake dawowa domin mu ci gaba da wannan shiri da muke tsakanin mu da su. So bara mun yi noma, mun kawo kamfani ya saya, manoma waɗansu sun biya bashin ta wannan hanyar, waɗansu kuma ba su biya bashin ba. Amma dai muna son insha Allah a wannan shekarar mu tsaurara matakai na ganin cewar wayanda aka ba wannan kayan aiki sun yi kokari sun biya wannan bashi, in dai ba ta kuma abu ne zai faru na wata annoba ko wani abu ba, wannan kuma da akwai inshore a cikin gargarin shi.
Yaya ba ka bayyana bambancin da yake tsakanin wannan irin da su ake baku, tunda ka ce yana cikin tsarin rance ko lamani da ake baku daga bankin CBN, amma su kuma kamfanin Dangote su suke gashi suka samar da wannan gonar suke renansa kafin su baku. Ya za ka bambanta yadda alfanun su yake ko da naku irin na baya?
To alhamdulillah, a dama ba za ka hada na farko dai shi wannan irin da muke yi iri ne mai aure wanda ake cewa hybrid. Na biyu kuma hanyar da aka rene shi hanya ce ingantacciya wanda yake dukkanin waɗansu cututtuka da za su iya samun sakafin a kai shi gona, wannan iri ana bashin matakan kariya akan kamuwa da wannan cuta. Saboda haka daga lokacin da ya kai shi gona, girman sa ma da zai da bambanci da irin hanyar da muka saba yi mu a gargajiyance na zafa iri domin mu dasa.
Da haka akwai wato alfanu kenan.
A sosai ku akwai bambanci, akwai alfanu akan wannan.
Me ya faru wasu daga cikin ku aka samu matsalar kashe wato rashin biyan abin da aka karba?
To wannan ka san baya rabuwa da su halaye na mutane, na mutanenmu, da kodayaushe kayan gwamnati ya zo hannun su za su ce wannan kaya Baba Buhari ne ya kawo kyauta ne. Wannan muna faɗa masu ba kyauta ba ne bashi ne. To har duk da haka hidima tun farko ne kira ga mutane da su daure su biya bashin da aka basu. Kada a ce za a ɗauki kayan nan cewa kyauta ne, bashi ne ba kyauta ba ne.
Kana cewa suna cewa kyauta ne, ba ku ilmantar da su ba ne yadda ya kamata kafin ma a kai ga basu kaya?
Sun ilmantar sosai, shi ne ma aikin da kullum muke yi. To amma ko da yaushe mutane sai su yi abin da bai dace ba, su kau da kansu su ɗauka kamar cewa wannan abu kyauta ne, tunda ana sa masa sunan tallafi. Ni kuma na ga an ce maka tallafi ko da dai bashi ne za ka biya, an tallafa maka domin za ka yi amfani da kuɗinka. Ba za ka yi amfani da kuɗinka ba, za ka yi amfani da abin da aka bashi ba ka bashi.
Kuna da kiyasin waɗanda suka cika alƙawari?
Da muka dai wanda suka cika alƙawari na biyan wannan bashi sama da mutum 200, kusan kaman kaso 20 sun biya wannan bashi da aka karɓa bara. So waɗansu kuma muna fatan cewa wannan shekara za su gaba da biyan wannan bashi insha Allah.
To yanzu kashi 80 ɗin ya za ku da su?
Suna nan, muna nan, muna bin su. Waɗansu wanda suka iya biyan wani kaso mai yawa a ciki, za mu sake ba su wannan kaya sake noma domin su biya wancan bashin kuma su gaba da biyan wannan. Kuma mun ɗau matakai na ganin cewa wannan ba ta sake faruwa ba, Allah da mun dauki kwararru ma'aikata na kula da harkar gona wanda za su manoma tun daga dasa tumatirin na har zuwa ƙara girman sa, har kuma zuwa ɗiba a kawo gonaki. Saboda haka idan muka yi wannan kokarin, to zamu rage wannan rashin biyan bashin wanda yake shine babban munafar yin wannan shiri. Indai ana son ya ci gaba, lalle ne sai a rika biyan bashin insha Allah.
Menene mataki na gaba game da waɗanda suka ki biya din?
To mataki na gaba wanda ba ma fatan sa shine mu je mu hada su da hukuma, amma ba fata muke, bai sa muke kira ko da yaushe da yi kokari a biya bashi.
In aka magana bashi an akwai maganar garanto. Waye garanton ku?
Kowanne mutum sai da ya sa garanto a ciki domin sai ka kawo dan uwanka a farko ma sai ka kawo mai unguwa ya sa maka hannu da sauransu. So ba abu ne na da akwai garanto da muka sa sai akwai wani magajin ka ko wani dinaka da kuma bibiyan ɗinka da muka sa a ciki. To in Allah da wannan za ta sa da doka kuma da aka yi sabuwa in dai haka ci wannan bashi to ko ina ne za a bi kuɗin ka a yanka in dai haka na mu'amala ta kuɗi da banku.
Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Sani Ɗanladiya da Kwari da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Baballe. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
To sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne wanda ya ce salam biyoyi Hausa. Da fatan kuna lafiya, Allah ya sa haka amin. Allahu Akbar, ga hararren ƴan ƙungiyar Boko Haram, ga hararren ƴan bindiga, ga masu satan mutane domin neman kuɗin fansa, ga masu yi wa yara mata fyaɗe, ga matsalar tattalin arzikin ƙasarmu ta Najeriya. To da wanne za mu je? Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli a ƙasarmu ta Najeriya. Amin summa amin. Sako daga Zainab Ibrahim Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Fatima Musa Wada barikin Ladi jihar Filato. Sai sakon Usman Shiti Makuta wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa, yau kimanin mako uku kenan da barayi masu satan mutane suka sace dan uwanmu Alhaji Babangida Rabe a garin Makuta da ke jihar Katsina. Tabbas mun yanke kauna daga samun mafita akan matsalar tsaro daga wannan gwamnati. Ya Allah mai kowa mai komai, mun kawo kukan mu gare ka. Hakika waɗannan ƴan ta'adda idan sun fi ƙarfin gwamnati da jami'an tsaro shakka babu ba su fi ƙarfinka ba. Idan masu shiryewa ne ka shirye su, idan ba masu shiryewa bane Allah kai ka san yadda za ka yi da su, kai mana maganin su. Sai kuma sakon dan mutan Maida Aminu Kano Maida Garko wanda ya ce fatan alheri a gare ku muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama don yin tunatarwa ga gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin Umar Abdullahi Ganduje da ta dubi halin da al'ummar karkara ke ciki na rashin hanya da wutar lantarki. Ya kamata su ma a dube su don su san mulkin demokradiyya ake yi a Najeriya ba mulkin sa kai ba. Sai sakon Jamila da Labisa matan Hassan Dogon Faci ba tsari waɗanda suka ce salam gidan rediyon VOA Hausa mai albarka da fatan alkhairi a gare ku. A madadin mata da ƙananan yara na ƙaramin hukumar ba tsari, muna kira ga gwamnatin jihar Katsina da ta ƙara ƙoƙari wajen inganta rayuwar al'umma musamman mata da ƙananan yara, duba da cewa mafi yawancin mazajen da suka rasa ransu sakamakon hararren ƴan ta'adda sun bar marayu masu yawa a hannun mata. Yana da kyau a tallafa musu ta yadda za su samu sauƙin ɗaukar ɗawainiyar su. Allah ya sa mu dace, amin.
Kariyawa, ajamau su jamai cutarwa.
Har yanzu dai ga Mahmud dauke da labarai amma fa a takaice.
Hukumar da ke kula da ayyukan tafiyar da mulki a nan Amurka ta amince cewa zababban shugaban kasa Joe Biden ya cancanci a bashi duk haɗin kan da yake bukata bisa tanadin dokar 1964 ta yi don a samu damar mika mulki ba tare da wata tangarda ba. Yayin da a tsakanin yanzu zuwa ranar 20 ga watan Janairu da za a rantsar da shi, Biden zai ci gaba da naɗe-naɗen makamai a gwamnatinsa na jami'an da za su aiwatar da manufofinsa idan ya karɓi ragaman mulki ya kuma samu damar tafiyar da fannin tsaron ƙasa. To a gefe guda kuma a yau Talata zababban shugaban na Amurka Joe Biden zai yi wani taro domin gabatar da mutanen da yake so ya zaba da rike manyan makamai na diplomasiya da na tsaron ƙasa a gwamnatinsa. Daga cikinsu akwai Anthony Blinken, ɗaya daga cikin makusantan Biden a tsakanin masu ba shawara kan harkokin ƙasashen waje, wanda shi ake sa ran zai rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga dakarun ƙasar Ethiopia da su kiyaye lafiyar fararen hula a yankin Tigray, yayin da wa'adin miƙa wuya da gwamnati ta saka wa dakarun yankin ke karatowa. Prime Minister Abiy Ahmed ya ba dakarun neman yancin yankin na Tigray da ake kira TPLF nan da zuwa gobe Laraba da su miƙa wuya ko kuma birnin Mekele ya fuskanci mamayar soji. A ranar Litinin dakarun Ethiopia suka ce sun yi wa birnin na Mekele ƙawanya da tazarar kusan kilomita 50. Shugaban yankin Tigray Debretsion Gebremichael ya musanta ikirarin dakarun Ethiopian, yana mai cewa kokari kawai suke yi su yi rufa-rufa kan gazawarsu. A yau Talata Burtaniya ta fidda sanarwar cewa mai yiwuwa matafiya daga wasu ƙasashe da gwajin cutar COVID-19 ya nuna ba sa ɗauke da cutar za su fuskanci takaitacciyar killacewa idan suka isa ƙasar. Tsarin da ake bi a halin yanzu shine mutum ya killace kansa na tsawon kwana 14, amma daga ranar 15 ga watan Disamba za a ba matafiya zaɓin su biya kuɗaɗen gwajin cutar bayan kwana 5, idan kuma gwajin ya nuna ba sa ɗauke da ita za a bar su tafi.
Kuma sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu ka a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa, sai kuma Julie Lara's Question da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya. Sai mu haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.